Assalamu alaikum. A yau za mu juya bayani domin mu kawo muku ƙarin bayani na halin da ake ciki game da batun marigayi Jamilu Abdullahi, matashin nan da wasu ƴan hukumar Civil Defense suka lakkaɗa ma duka a ofishinsu na Sokoto ta Kudu har ya zamo ajalinsa a asibiti. Abin da ya kawo har suka yi mishi marigayin duka a wancan lokaci kuwa shine ƙarar da wata makwabciyarsu Jamilun mai suna Amina ta kai musu kan wai ya zage ta. Marigayi Jamilu na unguwar Dambuwa a Sokoto yayi wannan cacar baki da ita Amina a ranar 25 ga watan Mayu na wannan shekara. Irin dukar da aka yi masa a ofishin na Sokoto ta Kudu ta yi tsananin da su kansu ƴan Civil Defense din suka ɗauke shi, suka kai asibiti, suka ajiye, suka yi tafiyarsu. Marigayi Jamilu Abdullahi ya rasu a ranar Juma'a 5 ga watan Yuni na wannan shekara a asibitin koyarwa na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Idan kun tuna, har zuwa lokacin da muka gabatar da shirye-shirye kan abin da ya same shi a cikin watan Yuli na wannan shekara, ba a binne marigayin ba, an bar gawarsa a wannan asibiti. To haka gawarsa ta yi ta zama a asibitin har zuwa cikin wannan watan. Ba a binne shi ba sai a ranar Juma'a 13 ga watan nan na Nuwamba, wato sama da wata 5 a bayan mutuwarsa. Murtala Faruk Saninna ya sake tattaunawa da Zulkiflu Umar, sirikin marigayi Jamilu, domin an ce su ne suka ki karɓar gawar tasa daga asibiti kan dalilinsu na haka da kuma inda aka kwana a kan wannan batun.
Dama abin da ya hana mu ɗaukar gawan saboda muna gudun sai mun ji an binne ta daga baya a ce za a tono saboda a yi wani bincike, kuma wanda a shari'ance gaskiya ba za mu yadda da hakan ba, kuma ta wannan kuma suna iya bi ta hakanan saboda su ga sun yi winning din wannan case din. Yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka ce to duk binciken da za a yi za mu iya hankuri in an kammalar da bincike sannan mu ansa ga wannan mu zo mu yi mata jana'iza. Muna tunanin kada mu karɓe ta mu binne ta da kuma irin ƙareran da suke yi na cewa a babu gushi suka yi ba, shi ya kama buga kanshi ga gina har ya raunatar da kanshi, irin waɗannan abubuwan sun ka faru gare shi, wanda ni ban yadda da hakan ba saboda ni gabana sun ka buge shi, kuma ita wadda ta kai ƙara shi gabanta suka buge shi, sannan shi karan kanshi DO din ya maimaita mana cewa eh lalle shi ya buge shi da shi da mutum biyu. So daga baya kuma da sun kaje asibiti sai suke bada cewa ai ga sun je gidan giya sun ka doko shi yana fada da wata karuwa, alhali kuma ba gaskiya bane. To akan waɗannan ƙareran da suke yi yasa ba mu karbi gawan ba, sai likitoci sun gudanar da bincike su tabbatar da cewa eh wannan bugun shi akai har ya mutu, ba wani abu ya same shi daga can wani abun nan ba, sanadiyar bugun da aka yi mai sanadiyar shi. Ya
kai ma masu sauraro bayani shin me ake ciki akan wannan shari'a ya zuwa yanzu?
Alhamdulillahi har yanzu muna kan muna kotu, muna magistrate, saboda suna remain tun lokacin da anka tura su remain wata daya, an dawo da su kuma yanzu dai watan mu 5 muna zuwa kotu. To har yanzu ba a kai ƙarshen bincike ba saboda ƴan sanda suna kan bincike akan wannan al'amari. To amma yau da mun ka shiga kotu, ƴan sanda sun yi ma alƙali bayanin cewa sun kammalar da bincike, sun tura Ministry of Justice saboda su samu shawarwari akan shari'ar. Gaskiya alhamdulillahi duk wani goyon baya da muke nema mun samu, da kuma nasarori akan wannan shari'a in Allah ya so muna ganin yadda hukumomi sun kai muna tsaye saboda wannan shari'a a tabbatar da an yi adalci, kuma gaskiya muna ganin yiwuwar yin adalci akan wannan al'amari.
In na fahimce ka, kun gamsu da yadda shari'ar take tafiya kenan?
So alhamdulillah gaskiya ba zan ce ba mu gamsu ba saboda har yanzu ba a ainihin zauna shari'ar ba, amma dai an tura su akan suna remain saboda ƴan sanda suna bincike, amma har yanzu ba a fara shari'ar ba. Amma bisa ga irin kulawa da kuma nuna jin zafi da hukumomi suke da kuma taimakon da suke bamu na zuwa biyar kotu da kuma ganin cewa lalle lalle case din nan an gabatar da shi yadda ya kamata, to gaskiya muna jin dadi game da wannan al'amari sosai. Ya abin nan
ko ma'aikatar shari'a ta taba tuntubar ku ko kuma tuntubar kai game da wannan shari'ar da ke gudana?
Lalle ma'aikatar shari'a bata taba tuntuban mu akan wannan ba sai yau. Yau ina gida akwai naga director ce a nan ma'aikatar shari'a, ta kira ni tana tambaya ta akan ya yanayin statement din da ta gana basuwa ma ƴan sanda. Na faɗi cewa Aliyu Zaki ya buge shi da kuma wasu mutum biyu. To waɗannan mutum biyu ban yi mentioning din sunan su ba, to suwa ne ko zan iya gane su? Saboda ta ga na rubuta cewar ban gane su. Na yi mata bayanin cewa lallai shi Aliyu Zaki shi tabbas gaba na ya buge shi da wasu mutum biyu, amma ban gane ko suwa ne. Tace min to ko idan an ka yi identification parade zai iya gane su? In an ka dauko min su civil defense din da dama na wurin ma'aikatan wurin su biyu din waɗanda sun ka buge shi, na nuna mata cewa to gaskiya guda shi ina iya gane shi, amma ɗayan gaskiya ba zan gane shi ba saboda lokacin da sun ka fara bugun shi, shi ɗayan shi wanda ya mare shi gabana shi na gane shi, to wanda ya biyo ta bayan wannan ya zo ya sake dukan shi kafin aka dauko musu abun bugu, shi Aliyu din ya sun ka rufa mai suna bugun shi, to shi gaskiya godan ba zan gane shi ba. Amma shi Aliyu ai yayi bayanin cewa shi kadai ya buge shi da shi da mutum biyu, to su wane ne mutum biyu din? To shi karan kanshi bai bayyana su ba, amma ɗayan na san suna tare da shi don suna gidan yari tare da ɗayan. Tace min to in har zan gane su tana son ta maida case din wurin ƴan sanda saboda a tabbatar da an gano waɗannan mutum biyu din, saboda waɗannan waɗanda an ka kawo akwai selgard akwai CRO waɗanda basu ji ba basu gani ba, amma kuma duk an game su a yi musu charges guda, to suna son su bambanta da wanda yayi duka da wanda bai yi duka ba, kowane su san irin hukuncin da ya dace da shi su bada shawarwari akan abin da za a yi musu. Muna kira ga hukumomi waɗanda suka ba mu goyon baya da kuma waɗanda suka taimaka muna kamar irin ku da kuma lauyoyi da kuma wasu kungiyoyi waɗanda sun ka nuna jin zafin su game da wannan al'amari. Muna kira ga da su taimaka muna su sa mana ido game da wannan al'amari saboda mu ga mun an san ma sauran al'umma ƴancin kansu. Idan har suka fuskanci hukunci to zai zama darasi ga duk wani ma'aikaci, ba civil defense ba ko dan sanda ko soja ko wani, zai zan darasi akan kowa saboda kowa ya san yanda zai gudanar da aikin shi kuma ya san inda aikin shi aje shi ya tsaya nan. To shi nake kira ga hukumomi, sannan kuma ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Sokoto da shi sa muna ido akan wannan case din na ganin har sai case din ya kai ƙarshe, kuma mai gaskiya a bashi gaskiya shi kuma mara gaskiya kuma ya fuskanci hukuncin da ya kamata.
To kamar dai yadda aka ji ana tsare da waɗannan jami'an hukumar civil defense din a kurkuku, inda ma'aikatar shari'a ta jihar Sokoto take kokarin yin shari'a su. Cikin waɗanda ake tsare da su din har da shi DO na wannan ofishin ta Sokoto ta Kudu, wato Abu Zaki Tambuwal, wanda Zulkifulu ya zargin cewar a gabansa ma shi Tambuwal din ya fara dukan marigayi Jamilu. Idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za mu waiwayi matsayin batun da muka yi na tsohon alkali Aminu Kagara da Fulanin da ya kwashe masa dabbobi ya saida, da kuma zargin cewa akwai wani jami'in wannan sabuwar gwamnatin ta yanzu a jihar Neja da ke kokarin yin kafar ungulu ga shirin biyan waɗannan mutane dukiyoyinsu daga aljihun gwamnati, ko ma ya sake mai da shi korarren alkali Aminu Kagara a cikin gwamnatin ta yanzu. A madadin Murtala Faruk Sanina, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.